Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya Amurka dake birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Amurka ta nemi da gwamnatin Niger da ta zurfafa bincike game da batun kisan gilla da ake zargin sojojin kasar sun yi wa fararen hula fiye da 100 a yankin Tilibiri. Za mu ji matsayin gwamnatin Niger kan wannan batun. Kungiyoyin makiyaya a tarayyar Najeriya sun yunkuro domin ba da gudunmuwar su wajen magance matsalolin da kasar ke fama da su musamman ma na tsaro. Sannan kuma za a ji cewa wasu kungiyoyin kasa da kasa sun bayyana gamsuwar su game da sahihancin girgam din zabe na zamani na Jamhuriyar Nijar da aka shace cece a kansa. Akwai shirin kuwa bargida da shirin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da shirin murya Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A wurare daban-daban na kasar, shugaba Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya Litinin akan abin da ya tada goran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A California, shugaban kasar ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani, inda ya dana ta kira da yake yi ga yankin yammacin Amurka da su canza salon kula da gandun dajin su. Idan bishiyoyi suka fadi a cikin dan lokaci suna bushewa, suna zamewa ta mukar kira ruwa, inji Trump yayin da ya isa California, kuma za su iya tada gobara. Haka ma ganye, idan suka bushe a ƙasa, tamkar makamashi ne. Biden yana faɗa a jihar sa ta Delaware cewa kin amincewa da batun canjin yanayi da Trump ya yi ba shine ya tada gobara ba. Amma idan shugaban ya samu wa'adi na biyu, za a ga irin wannan mummunar gobara da dama mai yawan barna da muni. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce yanda Trump ke tinkarin lamarin yana watsi da batutuwan gaskiya, kana yana ƙaryata abin da ke faruwa, abin da ya kira sallamawa tasirin canjin yanayi. Dubun dubatar mutane ne suka arce daga gidajensu. A jiya Litinin, wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani wanda galibin su suka kwashe shekaru da dama suna zaune a Amurka. A cikin hukuncin da alƙalai uku suka zartar a ƙaramar kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka a California, inda alƙalai biyu suka goyi baya, guda kuma ya nuna rashin goyon baya. Kotun ta juya hukuncin baya da ya hana Trump yunkurin kashe shirin bada kariya na wucin gadi ga mutane daga kasashen El Salvador da Haiti da Nicaragua da kuma Sudan. Ana sa ran hukuncin zai kuma shafi mutane da suka fito daga Honduras da Nepal, waɗanda suka shigar da ƙara daban da aka dakatar a bara. Ana jiran babban hukuncin da zai fito. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar na nufin waɗannan baki za su nemi wata hanyar doka da za su bi domin su ci gaba da zama Amurka, ko kuma su bar ƙasar bayan buɗe harkoki da zai kai aƙalla farkon watan Maris ko kuma fiye ga haka. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Biden ya kira hukuncin da aka yanke akan shirin ta TPS da cewa siyasa ce ta sanya aka yanke wannan hukuncin. Kanin ya ce Biden zai kare mutane da ke ƙarƙashin shirin daga maida su ƙasashe da babu zaman lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister gwamnatin wucin gadi da ke gabashin Libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin Libyan, har da kai hari a helikwatar kwamandan soji General Khalifa Haftar a ƙarshen mako. Mai magana da yawun Prime Minister wucin gadi a gabashin Libya, Abdullah Al-Thini, ya ce ya gabatar da takardar murabus ga kakakin majalisar dokoki a Gilla Saleh, wanda mai magana da yawunsa kuma ya tabbatar da hakan, kana ya ce za a yi muhawara a kai a zaman majalisa na gaba. Murabus ɗin ya biyo bayan wata zanga-zangar da ta mamaye Benghazi da wasu wurare a garuruwan gabashin Libya akan taɓarɓarewar harkokin rayuwa, ciki har da batun ɗauke wuta na tsawon lokaci da ƙarancin ruwa da kuma matsalar abubuwan amfanin yau da kullum. Mai magana da yawun Haftar, Kanal Ahmad Al-Masmari, ya faɗa wa talabijin Libya cewa sojojinsa suna goyon bayan zanga-zangar, amma kuma ya gargaɗi mutane su yi zanga-zangar da rana saboda a kare su. Al-Masmari ya ce sojoji masu biyayya ga ƙungiyar 'yan uwa musulmi da takfiri suna ƙoƙarin haddasa tarzoma. A jiya Litinin, gwamnatin Trump ta ce ta haramta shigowa da auduga da tufafi da abubuwa kamar haka da dama da ake shigowa da su a Amurka daga wasu ma'aikatu biyar a yankin Xinjiang da ke yammacin China. Amma kuma ta jingine shawarar haramta duk kayan auduga da tumatiri daga lardin Xinjiang baki daya. Mataimakin sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida, sakatare Ken Cuccinelli, ya ce an fito da shirin haramta shigowa da kayan Xinjiang ne da zimmar hana China tilastawa musulmin Uyghur da ake tsare da su a Xinjiang aikin dole. Ya ce gwamnati tana nazari bisa doka akan yiwuwar haramta shigowa da kaya a yankin nan baki daya. Ma'aikatar kwastam da jami'an tsaron kan iyaka sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa sun yi shirin haramta shigo da auduga da tufafi da kuma tumatiri a cikin manyan abubuwa da China take aikewa tare da umarni da aka sanar a jiya Litinin. China ta musanta zargin tana muzanta wa 'yan kabilan Uyghur, kana ta ce sansanonin da suke zaune cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ne domin yaki da tsaurin ra'ayi. A ƙarshe madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya iya numfashi da kansa kana ya ɗan bargadonsa na asibiti a cewar likitoci a jiya Litinin, yayin da ƙasar Jamus ta sanar da cewa waɗansu dakunan gwaji a Faransa da Sweden sun tabbatar cewa an saka masa guba ne irin ta ƙungiyar Novichok ta tarayyar Soviet. An kai Navalny mai shekaru 44 Berlin ne domin masa jinya a asibitin Charité bayan kwanaki biyu da kamuwa da rashin lafiya a wani jirgin saman Rasha mai aiki cikin gida a ranar 20 ga watan Agusta. Jamus ta buƙaci Rasha ta gudanar da bincike a kan batun, yayin da ita Moscow take zargin ƙasashen yammaci da ƙoƙarin shafa wa Rasha kashin kaza.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda yayin wata ganawa da manzo na musamman na kasar Amurka yankin Sahel Dr. Peter Pham ya yi da shugaban kasar Nijar Isufu Mahamudu. Shugaban kasar ta Nijar ya jaddada aniyar samar da cikakken haske na ganin an hukunta sojojin da ke da hannu a kisan da ake zargin an yi wa kwararon hulla sama da 100 a yankin Tilibiri. Kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kallahan Gurau a zantawarsa da wakilin muryar Amurka a Niamey Sulemomu Barma.
Yayi wannan da su da Niger duka hanya guda ne an gano da gurin da su a gare su, wannan guri shine a ga Niger. Amma mu abinda muka ce an ga an yi banna bannan nan wanda aka ce da farin 100 da wani abu ba haka nan bane, an ce waɗanda sun kai enquete sun gano su fadin da yi. Wannan bincike na inspection na army ya ce haka, wannan bincike na sayanda ya shi shi ma ya ce nashi. Muka ce gaskiya tana nan ga shushu, aika ma shushu shikenan kurum shi binciken shi shi wadda duk yayyanke ta yi gare mu, tunda mu ba mu tsoron justice a nan Niger, kuma mun yi na'am da duk abin da justice ta yanke don saboda justice justice ce kenan. Muka ce a zabura a yi maza-maza a ce a wane ne ko ba wane ne ba, tunda da wanda inspection ta faɗi da abin da CNDH ta faɗi ba su zo ba daidai ba ne. Ya kamata juge an yi gargaɗi ne ya ci gaba da cikakken bincike, shi ɗai zai hiddo gaskiya, tunda in ya hiddo gaskiya kuma hukunta za a yi. In ka hukunta ba a tattace ba, ba a tabbata ba da wanga ita ce gaskiya, kaga ana ci da hakkin mutane. Ga abin da aka sai da Amerika sun yarda da haka nan, Niger ya yarda haka nan, duka masu hannu da shuni masu kama mana sun yarda su ma da wannan hanyar da baka dauka.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda yayin da kasar ke fama da matsalar garkuwa da jama'a da kuma rikicin makiyaya da manoma wanda so tari ake alakantawa da matsalar Fulani makiyaya, yanzu haka wasu kungiyoyin makiyaya sun yi kuro domin ba da gudunmuwar su wajen magance waɗannan matsalolin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Yanzu haka lamarin tsaro ya zama abin da ya zama a Najeriya, musamman matsalar garkuwa da jama'a, rikicin makiya da manoma da kuma hare-haren bindiga a wasu sassan kasar, inda a wasu lokutan akan danganta lamarin ne ma ga wasu kabilu. To sai dai kuma don wanke kashin kajin da ake shafa al'umman Fulani ne ma yasa hadakar kungiyar sarakunan Fulani da ke Rugawa to Ardo kafa wata sabuwar tafiya domin gano bakin zaren magance wannan matsalar. Ardo Modibo Aliyu Liman Babbai da ke zama shugaban kungiyar Fulbe United for Peace and Development Association of Nigeria ya ce batun zaman lafiya na kwaɗe daga cikin abin da ya sa sarakunan Fulani suka kafa wannan kungiya domin samar da maslaha.
Ga irin abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan, kamar abin da ya shafi security na zaman lafiya da sauransu, in ba su ɗin suka tsaya ba abun yana tafiya ne gaba-gaba. So shi yasa arda wannan suka zauna suka duba su suka fi kusa da Fulani nan. Kowanne ne yana da mutanen da yake shugabanta suna karkashin sa. Shine kuma mai magana su saurare shi. Ya hana su abu su hannu ya sa su yi kuma su yi. To me yasa su ardawan bara su hada kungiyansu su zama forum na ardawa su tsaya su yi maganin abubuwan da yake damun su a gidajensu irin abubuwan da yake faruwa da ƴaƴansu.
Duk wani rashin jituwa da kayan kunno kai tsakanin jama'a ba za a rasa sababi ba. To wai koshin ma me ke jawo rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya?
Kuma abin da yake kawo kaman fitintinu tsakanin manoma da makiyaya dai mun san abu guda ɗaya ne. Bai wuce masu dabbobi su masu kiwo su taba gonan mai noma ba. Kuma yanzu kasan nan kowa ma manomi ne. To waɗannan abubuwan duka in ba an koma a ƙarƙashin ardawan ba bara a samu maganin abun ba.
Da ko ya juya game da bakin makiya da ke shigowa da kasashen waje Adamu Dibo Aliyu yace yanzu ma akwai tanadi da kungiyar su ta yi domin tantance su.
Idan suka tada damuwa ko fitina suka tafi sai su bar wa ƴan ƙasa waɗanda suke zaune a wurin da damuwa da masifa. To shi yasa yanzu wannan abun shi matakin da zamu dauka dai abu guda ɗaya ne. Duk ba Fulatani ba Fulatani ne. Duk inda ya taso kuma in ya zo wurin Fulani zai zauna. Ba zai je ya zauna a jejici kadai ba. To inda zai zauna din nan akwai ardo. To duk wani wanda ya zo ya zauna dole ne ardon zai san da zamansa. Akwai kuma abu dokokin da za a bashi. Akwai abubuwan da kuma za a karba a wurinsa wanda zai tabbatar duk inda ya je za a san inda yake.
Sautari akan zargi Fulani makiya da garkuwa da mutane da kuma fashi da makami. To wai ko ta wannan fuska kungiyar za ta dauki wannan zargi?
Yanzu muna gani abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa in ka bincika sai a ce maka Fulani ne suke. Fulanin nan kuma in ka duba ba dattabe suke ba yara ne matasa masu tasowa su suke wannan abu.
A nasu bangaren hukumomin tsaro sun ce suna maraba da irin wannan yunkuri domin fuskantar matsalar tsaro. DSP Suleiman Yahanguroje kakakin na ƴan sandan jihar Adamawa ya kobe na haɗin kan da suke bukata.
Kalami ta nuna cewa yawanci masu garkuwa da mutane ne wanda suke mazaunan daji. To kuma babu yadda za a yi rundunar ƴan sanda ta samu daman cimma burinta domin ya dagile wannan abin sai an nemi haɗin kai a mazaunan wurin musamman ƴan kungiyoyin na Miyetti Allah da kuma Tabital Fulaku da kuma sauransu. To wannan ma shi commissioner ƴan sanda na jihar Adamawa ya nemi ya magantu da su shugabannin waɗannan kungiyoyi da kuma shugabannin addinai da kuma mai martaba Lamidon Adamawa inda shi ma ya shiga sahun gaba ya kira kowa da su ba jami'an tsaro haɗin kai domin su suka fi mu sanin tsauni da kuma cikin kurmi da kuma dukan hanyoyi. To wannan kuma mun samu haɗin kansu kwarai da gaske mu kuma a shirye muke mu ba su dukkan goyon bayan da suke bukata domin a gudu tare a tsira tare.
Koma da menene ana fatan dai kafa irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke haifar da ɗa mai ido. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To za mu sake koma jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da ƙungiyar nan ta ƙasashen duniya masu amfani da yaren Faransanci da ake kira OEF da kuma ta ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko SADEAO suka bayyana gamsuwarsu game da sahihancin girgam ɗin zaɓe na zamani na jamhuriyar Nijar bayan wani bincike da suka gudanar. Wakilin muryar Amurka Binnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya shirya mana rahoto kan wannan batun.
Gabanin hiddo sanarwar da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi danganci da kiran 'yan ƙasar zuwa zaben ƙananan hukumomi a tsakiyar watan Disamba mai zuwa idan Allahu ya kai mu, ƙungiyoyin ECOWAS ko SADEAO da OEF cewa da ƙungiyar ƙasashen duniya masu amfani da harshen Faransanci ne a wani taro suka tabbatar da gamsuwarsu game da sahihancin girgam na zamani da jamhuriyar Nijar za ta amfani da shi a zaɓuɓɓukan gama gari da za ta shirya. Desire Niakuri Raru shi ne wakilin kungiyar kasashen duniya masu amfani da harshen Faransanci.
L'audit qui a été conduit permet de dire que le fichier est fiable. Les conclusions de l'audit ont été présentées hier matin au comité ad hoc constitué par la CENI. Il revient désormais à la CENI et au comité ad hoc de mettre en œuvre.
Aikin bincike na kokop da kwamitin kwararru na kungiyoyin kasa da kasa yayi akan wannan girgam na zabe na jamhuriyar Nijar ya tabbatar da cewa girgam din sahihi ne. Kuma sakamakon wannan bincike an gabatar da shi ga kwamitin cuɗanya da hukumar zabe ta girka. Duk da yake akwai abin gyarawa a cikin wannan girgam kuma matsalolin kashi biyu ne. Akwai waɗanda za a gogota yi, akwai waɗanda ake iya yi a nan gaba. A nan shugaban hukumar zabe da kai nake domin dukkan ababen da ya kamata a gyara a gogota aiwatar da su.
Ici, Monsieur le Président, je m'adresse particulièrement à vous pour que ces recommandations sua mise en œuvre.
A cewar Lilian wakiliyar kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Nahiyar Afirka CDAO ko ECOWAS.
C'est à l'audit du fichier électoral des deux institutions. Mais je tiens seulement à dire que les autorités nous ont servi à ce dire.
Wannan tantancewa na kungiyoyi biyu ne kuma hukumomin jamhuriyar Niger sun sauƙaƙa mana wannan aikin domin tantancewa wannan girgam inda suka nuna kyakkyawan jagoranci na demokradiyya. Gurin mu anan shine mu samu zabe da kowa zai amince da shi domin kun san cewa CDAO ko ECOWAS a koyaushe dangance da zabe na bada tallafi wa kasashe membobinta da kuɗi da kuma kayan aiki.
A toujours apporté son appui financier et technique à tous les États membres.
A nasu bangaren Maitre Isaka Sunna shugaban hukumar zabe na jamhuriyar Niger ce wayi a wurin wannan bikin.
Toute humaine n'est pas parfaite, mais elle n'est pas mauvaise non plus. D'après les conclusions que nous voulons écouter, il y a
kamar yanda kuka sani kowane mutum dan tar ne bai cika goma ba. Hukumar zabe ta ji dukkan gyare-gyaren da ya kamata ta yi a cikin wannan sakamakon na sahihantar da wannan girgam na zabe na jamhuriyar Niger. Ciki akwai ababe na gaugawa kuma za ta gaggauta inganta su maza-maza cikin ka'ida. Yanzu dai kallo ya koma wajen 'yan siyasa na jamhuriyar Niger da zai ragewa a wurinsu domin shirya jam'iyyunsu da magoya bayansu zuwa zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan gaba. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin Kowa Bar Gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
Koya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe.
A yau kuma muna nan ofishin murya Amurka da ke Yamai babban birnin kasar Niger, muna tare da bako na musamman da ya kawo mana ziyara kuma dan asalin kasar Niger ne, wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a Afirka. Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin kasar Niger. Can a Niger da ke can a Kamaru suna da wata kungiya koko suna da wata association wadda ake hada gwiwa in akwai suna ko aure ko rasuwa suna taimaka ma juna?
Eh, tabbata wannan suna da wannan tambayi. Kaje Cameroon kakin ka kama aiki ma wajen wani abinci ba za ka sayi ba, kowa zai kawo nashi taimako a taimaka maka har tsawon lokacin da ka samu aiki. In ka samu aiki kai ma haka za ka taimaka ma wani, wannan al'adun su ne. In ka zo kana bako baka da matsala, kayan sa ma za a duko a baka, a baka kuɗi na kashi, a baka abinci, saboda kai ma in wani zo sai kai mishi.
Iban Allah. Ko wani tsari ne aka kafa koko yane ayyukan suke tafiya?
Eh, wani tsari ne da an kafa muna da wasu kungiyoyi wanda ka zo kai bako ma baka da kudin sai jurkin ana iya duka a baka. Wasu suna bada bashi, wasu suna kuma taimaka saboda ka samu kai sai jurkin. Idan ka yi sai jurkin kana da kwanciyar hankali a ƙasa, kenan baka da wata matsala.
Kene akwai auratakaiya ko wani suna ko wani abu ne da ka suna ka ana ka taimako? Ana taimaka ma
sosai, ana taimaka. Yan Niger ba su matsala a ƙasar waje, don ƙasar waje sun zan kama uwa ɗaya uba ɗaya. Idan Niger ka ce ka je ƙasar waje ga ɗan Niger, to kai da shi duka 'yan uwa ne, babu wani kabilanci, ba wani abun ga.
Ikon Allah. To wani darasi ka ɗauka in ce kasancewa shekara uku a can Kamaru da ka kawo a nan Niger, domin al'ummar Niger su ma su yi amfana da wannan darasi da ka samu daga can?
Eh, can darasi wanda na samu da experience da wanda na samu da na gaya magana ce na yi buga takalma a can shi ne na zo da shi. Don yanzu ma an ka gwada ni zan iya nuna duk abin da na ɗauko a can, experience da na ɗauko ta ayyuka na duka ina iya yin su a yanzu ma.
yanzu kenan in ka samu wani mai hannu da shuni yace zai talla zai baka zai taimaka maka zaka iya farfado da wannan sana'ar kuma a ci albarkacinta.
Eh insha Allah zan farfado da wannan sana'aki ina yi koyon jama'a da dama ma wannan sana'akin dan su samu siya.
Ikon Allah. To da ka dawo daga Niger sai kuma kace min ka ƙara yin wata hita ta biyu zuwa a Nigeria ne ko Abidjan?
Eh Nigeria Abidjan.
Okay, ne da ka dawo sai ka tafi Abidjan ko?
Da ni dawo sai na tafi Abidjan.
To me dalilin zuwan ka Abidjan?
Eh Abidjan na zo ne kelke jour ne ni ban jima ba parce que lokacin na tafi can akwai wasu matsaloli na yakin nan da ake nan da yi. Da ni je can na shirya da wani libane mun samu instrument. Niga kasa batar kwanciyar hankali daga nan sai ni tuwa ta safe 3 mois de ni na yi 2 mois ta dashi.
Wata uku kenan ko wata biyu?
Wata uku dai ni can.
Eh to shi wannan dan asalin kasar Liban wace alaka ce a tsakanin ku? Me kace kun shirya kamar sana'a ce za ku ke da shi ko ko?
Eh sana'a ce za mu da shi kun shina da container kin na kihi kwa. Shi container ga na kihi kuma ni ne zan sai Nigeria su mun yi magana akan wannan aikin. Daga nan dai Allah bai yarda ba. Eh haraka yakin nan ta taso shi ma daga nan yace Bremen zai ta yi kasar su nace to tunda haka ne ni ma zan bar kasan in ta yi Niger. Saboda akwai matsala ga kasar kwa. Yasa ne kuma na bar wurin sai na dawo kuma Niger.
To rayuwa can a Abuja ya ka ganta?
Eh rayuwa a Abuja ba ta da wahala. Tunda Abidjan ba kamar Niger take ba. Suna da abinci kala-kala kuma abincin nasu yana da sauki inda ka bi bangaren su a cike da sarwan su wani kihi duka yana da sauƙin rayuwa can tunda suna da abubuwa da dama can.
Kinan kana cewa kamar rayuwa can ta arha da nan a Niger?
Eh rayuwa can ta arha saboda abincin su yana da sauki. Yana da sauki.
To wani abu ne baka mamaki ko ya birga ka a Abuja in ce a lokacin da ka je?
Eh lokacin da je Abidjan ba wani ga yace ne wani ta gaban kaina ne. Abin ya birge ni ne ina jin ana Abidjan kuma na yi yawon da don gani ce bari in shanjan kasa in gani can ma kaka ne kuma ina da abokai can. Da ni shi ina nan karkashin wani aboki na dama na zo just na ce mishi ina zuwa ne don in dawo. To sai ya haɗan da wanga libanekin da mun ka duddake na aiki duk dai bayanin na yi maka shi lokacin da aka samu matsalar da sai na baro gidan dawo Niger. Matsala ga ta yaki ta san baro Niger na baro Abidjan na dawo gida.
Su ma can suna irin wannan kungiyar ke ce akwai duka Hausawa ɗan asalin yankunan namu suna a tare da juna?
Eh duka haka ne dama duk inda ka tafi za ka samu ƴan Nijar kungiya-kungiya can ma Abidjan kin suna da wani kungiya-kungiya wannan ba ka samu matsala ko wani matsala ka samu gane in ko za a haɗu a tattauna a ji a duka wannan duka suna da wannan kuzari suna da wannan zumunci dan Nijar yana da zumunta. Kasar waje yana da zumunta.
Ikon Allah kenan sai dai a nan gida ne ya kamata ƙara danƙon zumuncin ku?
Eh a nan gida ka ya kamata ƙara danƙon zumunci.
Okay. Allah ya ƙara haɗa kawunan jama'a baki ɗaya. To Malam Alasan At-Tauri Habibu dan asalin ƙasar Niger, mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin Kowa Ya Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen Hausa na Muryar Amurka. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Nagode.
To a gaida Abdulaziz, yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Evenement, wacce ta ruwaito cewa ofishin ministan tsaron kasar Niger ya yi watsi da rahoton hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH, wanne bayan gudanar da dogon bincike ya tabbatar da gano dakarun tsaron kasar Niger da laifin hallaka fararen hula sama da 100 a karkarar Tilaberi. Jaridar ta ce a jajibirin bayyanar wannan rahoto, ministan tsaro Professor Isuhu Katambe ya gaya wata jaridar cikin gida cewa an kai maganar gaban wani alƙalin kotun jihar Tilaberi domin ya gudanar da bincike a ƙoƙarin hukunta waɗanda suka aikata waɗannan kashe-kashe. To amma da alama ministan ya canza tunani. Jaridar Air Info na cewa 'yan bindiga sun hallaka askarawan Niger biyu a garin Asamaka da ke kan iyakar ƙasar da Algeria a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Maharan waɗanda ba a fayyace yawansu ba sun zo ne cikin wasu motoci biyu inda suka bude wuta akan dakarun da ke tsaron kayayyakin kamfanin da ke ayyukan gina hanyar zirga-zirgar ƙasa da ƙasa, wato Trans-Saharan, kafin daga bisani su arce da motar jami'an tsaron Guard National. Jaridar Le Sahel na cewa ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR ko kuma Red Cross da Red Crescent ta bayyana shirin ƙara yawan kuɗaɗen da take kashewa domin ayyukan jin ƙai a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Shugaban kwamitin tafiyar da ayyukan ƙungiyar ta CICR Peter Morel shine ya bayyana hakan jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaba Isuhu Muhammadu a ƙarshen wata ziyarar da ya gudanar a nan Niger. Jaridar ta ce batun mutunta 'yancin ƙasa da ƙasa a fannin ayyukan agaji da batun samar da yanayin fahimta a tsakanin jami'an agaji da jami'an tsaro a lokacin isar da ɗaukin gaugawa na daga cikin batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa. Mukarkare da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa jam'iyyun hamayya a jamhuriyar Niger sun nuna shakku a game da sahihancin kundin rajistar zaben kasar bayan da wasu ƙwararrun ƙungiyar ƙasashen renon Faransa wato OIF suka gudanar da aikin bincike da nufin tace kurakuren da ke tattare da kundin. Jaridar ta ce rashin shigar da jami'an ƙungiyar Sedeyawo da na tarayyar Afirka wato AU cikin wannan aiki da aka gudanar a cikin kwanaki biyar kacal alamu ne da ke nunin ba a yi aiki da zuciya guda ba, sabanin yadda a Togo aka shafa wata guda cir kafin a kammala makamancin wannan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule, za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Kalla dai dan jarida mai zaman kansa a Cuba, Roberto de Jesus Quinon, ya sami komawa cikin iyalansa bayan fuskantar hukumar tsare shi a matsayin fursuna na tsawon shekara ɗaya a Cuba. A yayin da yake samun sa'ida a kan sakin nasa, Amurka na ƙara jaddada yin Allah wadda ya daga kausar lafazi a kan kulle shi da aka yi ba tare da ƙwaƙwaran dalili ba, saboda kawai ya gudanar da aikinsa a ta bakin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. A ranar 7 ga watan Agustan shekara ta 2019 ne gwamnatin Cuba ta yanke wa Quinones hukunci bisa tuhuma ta bogi ta tada kayar baya da kin biyayya ga dokokin ƙasa, inda ta yanke masa hukuncin daurin shekara ɗaya a sansanin azabtarwa. Tsare shi da kuma shari'ar da aka yi masa sun sabawa tanade-tanaden dokar shari'a. Hukumomin Cuba ba su bayyana wa Quinones laifukan da ake cajinsa ba har sai 'yan mintuna kafin soma shari'arsa, kuma ba a bashi damar ɗaukar lauyoyin da za su wakilce shi a zaman kotu ba. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin su hana Quinones gabatar da shaidu na raunukan da ya samu a hannun 'yan sanda da suka kama shi a watan Maris, kuma aka hana shi beli. Abin tozartawa ne yadda gwamnatin Cuba ta kulle ɗan jarida a kurkuku, wanda laifinsa kawai shine aikin tabbatar da al'umma ta gari mai adalci, inji Sakatare Pompeo. Ya ci gaba da cewa haka kuma ba abin mamaki ba ne. Gwamnatin tana amfani da kowace hujja domin rufe bakin masu sukar lamirinta da kuma take 'yancin bil'adama, ciki har da 'yancin bayyana ra'ayi da kuma damar kare kai a shari'a. Cuba ta ci gaba da kasancewa wuri mafi tsanani ga 'yan jarida a nahiyar Amurka, a cewar kwamitin kare 'yan jarida. Wannan kwamitin ne kuma ya sanya Cuba a cikin ƙasashe 10 da suka fi tsaurarawa aikin jarida. Gwamnatin jari hujja ta Cuba ce ke tafiyar da kafafen yaɗa labarai da jaridu, kuma bisa doka wajibi ne su kasance bisa tsarin muradun al'umma. Amurka na kira ga takwarorinta demokuraɗiyya a faɗin duniya da su mutunta 'yancin ɗan adam, ciki har da 'yancin aikin jarida ya zama babban muhimmi a duk wata mu'amala da Cuba. Shirin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.